Mi sauraro Ibrahim Abdullahi Soren ɗinki akan mita 88.5 da laifin murya zamani daga nan sharkwatar hukumar Hizba, inda muke bibiyar wani al'amari da ya somo asali akan wani matashi da ake zargin ɗan unguwar Ja'en ne, amma fa abin da ya faru ya nuna cewa da alama matashin ba kasafai yake halartar masallacin Juma'a ba ma balle har ya sauraro hudu ba, saboda an yi zargin ya yi shigar mata ne, kuma har da ashuci da ɗan kwali da ɗan ƙananan kaya na ciki duk ya yi ciko. Haka ya gangara ya tafi wajen waccan matashiyar budurwa wadda aka yi zargin sun ɗau tsawon lokaci suna chatting da ita a waya, amma kuma suka buƙaci su haɗu ya zo gidansu, to amma aka samu tsitsigen cewar ita ba a barin ta zance, don haka suka shirya cewar sai dai isa ko kayan mata. In ya sako kayan mata ya zo gidansu a zuwan ƙawarta ce, to za a ba shi dama ya shiga har gida sai su hira da ita. Wani tudu wani gangare kuma ya zo unguwar da yake tunanin nan ce unguwar tasu, yana ta ƙoƙarin yin waya da ita domin ya samu kwatance da bayanan inda gidan nasu yake. Wasu matasan unguwa suka gane cewar wannan ƙatan fa ba mace ba ce, san gamin ƙatan namiji ne a cikin kayan mata har da ashuci. An hannu guda kuma an yi tunanin wani ma ya so itaya ne, to amma sai ilura namiji ne, to don haka suka yi ƙoƙarin far masa, amma dai jami'an hukumar Hizba Allah ya sa suna kusa sun kai ɗauki sun kuma ƙwaci wannan matashi daga hannun waɗancan matasan unguwa, wanda yanzu haka a iya cewa an tseratar da shi daga gudun abin da ka iya je ya dawo. Hakan ta sa ya zuwa yanzu muka yi tattaki shirkwat hukumar Hizba don ji daga ɓangarenta mai ta binciko ita a nata binciken, kuma ya ake ciki, sannan kuma wani mataki za ta ɗauka. Yanzu haka muna tare da wato ainihin mataimakin babban kwamandan hukumar Hizbar akan ayyuka na musamman don jin yaya abubuwan suke, suna a matakin farko.
Hussein Ahmad ce ɗiyar ƙuda, mataimakin babban kwamandan Hizbar ɓangaren ayyuka na musamman.
Ga wannan batu da izo hannunku, ko a naku binciken me kuka gano?
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba mu da cewa, ba mu da magana, ba mu da cewa illa kawai yi addu'a akan irin waɗannan musibu da suka yawa, Allah sai mana maganin su. Abu na biyu kuma, wannan mutum da Allah ya taimaki hukumar Hizba ta aiwatar da ayyukan da take, har Allah ya taimake mu muka kamo shi, duk da ba kasafa muke son yaɗa abin da yake barna ba ne, saboda wataran yaɗawar ba shi ma da fa'ida, to amma mu babban jin daɗi da muka yi har Allah ya sa muka kubutar da rayuwarsa, bai shiga cikin haɗarin da a iya cewa ma za a iya rasa rayuwarsa ba. Abu na biyu kuma, mun kamo shi yana nan hannun mu Hizba, kuma za a yi masa hukuncin da ya dace. Farko dai za mu azance shi, mu yi masa tambaya abin da ya ɗauke shi wannan, za mu azance shi, sannan kuma za mu kira iyayensa, sannan kuma za mu bi duk hanyar da za mu bi mu ga cewa irin wannan ba za ta sake faruwa ba.
Ya batun ita waccan matashiya ya zuwa yanzu an san ta an gano ta?
To ai, muna da ma'aikata masu zurfin tunani, masu ƙwarewa wajen aiki, muna nan mun sa komar mu ta Hizba kan cewa duk yadda za a yi sai ita ma an gano ta.
Duba da cewar bayanai sun yi nuna da cewar yanzu haka shi kansa bai gama sanin gidansu ba, kuma wayarsa ma ta bata a hannun waɗancan matasa da suka far masa ɗan suka fara dukansa kafin jami'an ku su kwace shi. Ya zuwa yanzu ba wayarsa bai san gidansu ba, kuma ta wayarsa ɗin da tana nan watakila za a iya ganin lambanta a bibiya a nemo gidansu ko a nemo ta. Ta ina kake ganin jami'an naku za su iya ganowa?
Ai, wannan duk abu ne mai sauƙi a wajen mutanenmu. Ba dai an san unguwar da aka yi ba, ba dai an san wajen da aka yi ba, ba dai an san abin da ya faru ba, to da taimakon Allah ba za su kasa gaza neman abin da muke nema ba.
Me ya kiran ku ga al'umma musamman matasa masu irin wannan shiga ta kayan mata?
Wato da maza masu shiga ta kayan mata, farko dai za mu faɗa cewa la'antattu ne. Allah ya tsine mu irin waɗannan mai wannan sifa, haka macen haka namijin. Abu na biyu kuma, muna kira ga iyaye su ƙara sa ido sosai dangane da al'amuran tarbiyyar ƴaƴansu maza da mata. Yaro fa baya girma a wajen iyayensa, duk girman su sunan sa yaro, saboda haka in dai iyayen sun tsayawa yaron su wajen tarbiyya, in Allah da zamu rinka samun rabuwar wannan, da za a samu mu Hizba muna yi, iyaye suna yi, malaman makaranta suna yi, masu aji suna yi, ku kuma da kuke aikin yada labarai kuna yi in Allah da irin wannan abubuwa sai mun samu rangwamen saboda muna roƙon Allah sannan kuma muna jin hankalin iyaye a bisa alwaza irin wannan abubuwa
yanzu ma iya cewa mu ta bangaren masu yada labaran yanzu muna yin kenan tunda gashi mun bada dama ana ta kiran ya kuma muna fadakarwa
kuna ba da gudunmuwa gogwaba don ba da gudunmuwar gogwaba ai idan mutum yaji idan wani iji hukuncin da aka yi wannan wani ba zai saci sha'awar idan irin wannan ba shi ma kai kai irin wannan ba ai in ku ne yaji jiki ya kira to haka ai ba a san dan Allah cewa iwa fil kisasi hayat in dai za a ringa hukunci to wani kuma zai tsorata kiga bi ba kun ga kuma kuna taimakawa a wajen yaɗa irin wannan al'amari kuma ana maganin sa
to mai sauraro da fatan za a ci gaba da hada hannu da hannaye kuma da karfi dan ganin an gudu tare an kuma tsira tare matasa kuma fatan wannan zai zama izina da darasi har ma ga su kansu ƴan matan musamman masu irin wannan abubuwa na satin aya da kuma kokarin haduwa a tsarin da bai kamata ba fatan dai a gudu tare a tsira tare a samu kyakkyawar al'umma kyakkyawar rayuwa a dan duniya kyakkyawar rayuwa a gobe kiyama Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da Al FM da zamani fatar hukumar Hilba